sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sa'o'i kadan bayan kammala tattaunawa ta wayar tarho da Benjamin Netanyahu, shugaban Amurka Joe Biden ya yi watsi da rashin jituwarsa da Prime Minister na Isra'ila kan kasar Palestino a nan gaba a matsayin manufar siyasa a Gaza bayan yakin. Biden ya yi maganar yiwuwar hakan ga manema labarai a jiya Juma'a a fadar White House, yana mai cewa ya yi yakinin akwai nau'ukan hanyoyin samar da maslahar kasashe biyu, kuma Netanyahu na iya bude kofa ga ɗaya daga cikinsu. Biden ya kuma yi watsi da ra'ayin cewa ba za a iya cimma maslahar kasashe biyu tsakanin Isra'ila da Palestinawa ba tare da gwamnatin Isra'ila mai ci yanzu, wadda ita ce mafi tsauri a tarihin kasar. Saurin rugujewar yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Beijing ta jagoranta a arewacin Myanmar ya fallasa irin karancin tasirin da kasar ta China take da shi a yankin, duk da cewa tana kokarin mai da nasarorin da sojojin kawancen yan tawaye suka samu a baya-bayan nan ya zuwa amfanin ta. Yarjejeniyar ta Haigeng, wadda aka sanar a ranar 12 ga watan Janairu, bata cika kwana ɗaya ba a lokacin da shaidu suka bada rahoton jin harbe-harbe da dama a arewacin jihar Shan mai iyaka da China. Kungiyar 'yan tawayen Three Brotherhood Alliance, wadda ta hada da rundunar haɗin gwiwa ta Myanmar ta MNDAA da dakarun Arakan da kuma dakarun kungiyar 'yantar da kasar ta TNLA, ta fitar da wata sanarwa kwana guda bayan yarjejeniyar, inda ta zargi sojoji da kai hare-hare a wurare da dama. Mafi girma daga cikin hare-haren ya auku ne a kusa da Kyokne, wani karamin gari amma mai yawan jama'a da ke kan hanyar Mandalay zuwa Lashio, a wani yanki mai cike da tsaunuka da ke kusa da kan iyakar kudu maso yammacin kasar China. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani a jiya Juma'a ya bayyana cewa an kashe mutane 10,000 zuwa 10,015 a birni guda kacal a yankin Darfur na yammacin Sudan a bara, a rikicin kabilanci tsakanin dakarun tsaron sa kai na RSF da mayakan kawancin Larabawa. A cikin rahoton da ya aikewa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, kwamitin kwararrun sa ido masu zaman kansu na Majalisar ta Dinkin Duniya ya danganta adadin rasa rayukan da aka yi a El Jenaina da wasu majiyoyin leken asiri, tare da kwatanta shi da kiyasin Majalisar Dinkin Duniya na cewa kimanin mutane 10,012 ne aka kashe a fadin Sudan tun bayan barkewar yakin na Sudan a ranar 15 ga watan Afrilun shekara ta 2023 tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun tsaro na RSF. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu fashin baki na bayyana ra'ayin cewa kasar China na iya fadawa wani mawuyacin hali na tunkarar Pyongyang a wannan shekara, yayin da take ganin barazanar Korea ta Arewa da zurfafa dangantakar ta da Russia na kawo cikas ga kokarin da Beijing ke yi na kyautata alakar ta da Washington. Kafar yaɗa labaran Korea ta Arewa ta KCNA ta faɗa a jiya Juma'a cewa kasar ta yi gwajin makaman nukiliya na ƙarƙashin ruwa a cikin ruwan da ke gabar tekun gabashin kasar. Gwajin ya zo ne bayan Pyongyang da alama ta yi watsi da yiwuwar sake haɗin kai da Seoul a cikin lumana, ta hanyar sanar da kawo ƙarshen manufofinta na sasantawa da sake haɗewa a ranar Litinin, tare da yin kira da a shirya mamaye Korea ta Kudu idan yaƙi ya ɓarke. A lokaci ɗaya kuma Korea ta Arewa ta ƙara zurfafa alaƙar ta da Rasha. Cho Sun-hui, ministan harkokin wajen Korea ta Arewa, ya koma birnin Pyongyang a jiya Juma'a bayan ganawa da shugaba Vladimir Putin da ministan harkokin wajen ƙasar Sergei Lavrov a birnin Moscow.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya nan sanin da an tashi lafiya
lafiya kallo malama Margaret da fatan an wayi gari
an sha dusar kankara lafiya ta biyu
ana nan ana sha tunga ta nan to ai tun lokacin da aka fara take ba abin nan ba so mu kaman muna rayuwa ne a cikin frigin fa
ai hawace ta kira mana ita lati hawace ta kira mana ita tana son tuka da kankara ta kana kuma Allah ya taimake ta an yi dusar kankara da tana off ta ne ta fake a gida kawai sai dai ta uwa sai ta liye kakofa ta gani ta dace apa sun da ya kira ruwa
ai lokacin da ni abin da ma yake ban mamaki sai ga lokacin da dusar kankara ma take zuba ba wani sanyi irin haka nan sosai amma
ko kana jin ta duma ma wuri
ah ta ko duma ma wuri ai shine abin da ke da ban mamaki
haka sai dai kuma ta tafi kawai sanyi yayi yawa kawai shi kuma sanyi ya hana ta narkewa sai kuma ya zama da hatsari santsi din nan
gaskiya haka ne
to mu ma dusar kankaran tayi mana sallama da buki da muke ciki
lalle malama Margaret ranar 21 ga watan
gobe kenan goben nan
dai goben Allah ya samu ne tashi Hausa da muryar Amurka ji
muna ga yata kowa
zai cika shekara 45 muna watsa shirye-shirye
na sanyi da lokacin an haihe ku aka fara shi ko kuma ba
a'a ba malama Malama Margaret ba ne muke ba
to su baba ne da su Sarfilu
a'a ba da baba ba amma kin ga su Sarfilu da su Hafiz su ne yara ƴan matasa
su lokacin an fara ba tashar mata girme su kenan
a'a tashar ta girme su
kenan a dai a bakin ka naji ni ban fada ba a bakin ka naji
a'a ke kika fara fada
ni a bakin ka naji Sarfilu ba kai ne ba ni bakin na sanyi na naji to ai Sarfilu da haka na sanyi na yau muka ga ya dace kaga ma'abota wannan shirin waɗanda suka aiko mana da sakonni Allah kadai ya san ya kasu amma kamar yadda ake faɗa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabini da haka sakonnin su yau kawai zamu saka
gaskiya ne daga nan kuma sai mu yi cika alƙawarin da muka yi wa masu taurari
haka
labarin
Benisa ba
Honorable Bashir Maruba labarin sa na biyu
Honorable Benisa ba Honorable ya dawo To na san yana bari mu fara da gaishe gaishe su shugaba Zaidu.
To madalla.
To madalli muna godiya matuka domin wannan karamci da kuma kara taya mu murna.
Da ƴan uwa da abokan arziki suka yi ba
haka haka
amma kuma
Allah ya sa kuma waɗannan addu'o'i da kuka mana Allah ya sa mu yi abin da muka fi yafi da Allah ya sa gaba tafi baya kyau
to anan kuma kamar yadda muka faɗa waɗannan wakilci ne na dimbin da shige shin da muka samu da kuma fata alkhairi da daga sauran mutane sai dai ayi mana halin afwa.
Alaikum sashi Hausa na Murya Amurka. Sunana Zaido Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Shugaban kungiyar Murya Talaka na ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama in taya sashi Hausa na Murya Amurka cika shekaru 45 suna watsa shirye-shiryen su. Gaskiya waɗannan shekaru sun yi albarka sosai sosai. Sannan ina jinjina ma ma'aikatanku musamman ma shugaban sashi Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da Giris Alheri Audu da Murtala Faruku Sayinna da Baba Yakubu Makeri da sauran duk ma'aikatanku. Sannan zan yi amfani da wannan dama in yi ta'aziyya na rasuwar jajirtattun ma'aikatanku waɗanda sun ka rasu waɗanda sun ka bada gudunmawa a sashin Hausa na Murya Amurka. Musamman ma Alhaji Kabiru Fage, marigayi Umar Sa'id Tunawada, Aminu Bello Sahabi, Sani Abdullahi Sahe, Lawal Bukar Maini daga Jamhuriyar Niger, Sa'adatu Muhammad Pau, Ibrahim Abdulaziz, Ladan Ibrahim Ayawa, irinsu marigayi Lawal Sallau Jibiya, da sauran dai ma'aikatanku da sun ka rasa rayuwarsu. Saboda sashi Hausa na Murya Amurka shekaru 45 kuka yi kuna watsa shirye-shirye, to ba za mu taɓa mantawa da waɗannan mutane da sun karasu ba, irin gudunmuwar da sun ka ba su. Da fata Allah ya ji kansu da rahama, ku kuma mu ƙara yi muku ta'aziyya.
Assalamu alaikum Murya Amurka, mai magana Hajiya Gambo Mamman Gusau, shugaban Murya Talaka ta ƙasa. Hakikan ina taya ku murna ƙwarai da gaske da cika shekara 45 da kafuwa. Ma'aikatanku sababbi da tsofaffi da waɗanda suka rasu, Allah ya ji kansu, ina muku fatan alheri. Hakika Murya Amurka rediyo ne wanda ya san haƙƙin al'umma kuma ya san mu'amala da jama'a, domin mu shaida ne 'yan ƙungiyar Murya Talaka. Kun ba mu haɗin kai, kun taimake mu, kun tallata mu duk inda muke taro, duk shekara kuna tare da mu. Kuka ba mu ƙarfin gwiwar da har muka tsaya muke ma Talaka aiki, wallahi tallahi ba karamin dadi muka ji ba shekara 45 shirye-shiryen ku masu kayatawa ne kwarai da gaske kuma most especially da safi ni da safar nan ma idan na tashi ina idan da sallar radio na kusa da ni in ba na jaro na kunna na kamo radio Amurka ba to ne a ranar nan nakan ji kamar wani bangare ne na jiki na ya dan ragu
assalamu alaikum Shafale kafin magaji dan ya Musa kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Nasarawa kuma kakakin sarkin mai martaba sarkin Kefi ta radio biyo ne barkan ku da aiki muna yi muku fatan alheri na cikan shekarar ku 45 da gudanar da aikin gidan radio da kafuwa Allah ya kara muku karfin gwiwa da ma'aikatan gidan radio BOA gabaki ɗayan karkacab muna muku fatan alheri Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma gaskiya magana radio BOA kun yi rawan gani saboda magana dai in ba na gaskiya ne ba ku amfani da shi gaskiya kuke fadi komin dacinta to Allah ya taimake ku akan aikin ku
Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban auditor janar na muryar talaka na Najeriya ina taya sashin Hausa na muryar Amurka murna cika shekaru 45 yana gabatar da shirye-shiryen sa ta harshen Hausa mun ji dadi da cika wannan shekaru 45 Allah ja zamanin BOA sashin Hausa na muryar Amurka sannan kuma ina gaida shugaban sashin Hausa Aliyu Mustapha Sokoto tare da Giras Alsheri Abdu tare da irin Nasiru Adamu Alshikaya tare da wakilan sashin Hausa na muryar Amurka ko ina suke a duniya
sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Comrade Bishop Dauda Sabo unguwar Katsina babban magatakarda na kungiyar muryar talaka a Najeriya ina so in yi amfani da wannan dama in taya sashen Hausa na muryar Amurka murnar cikar su shekaru 45 suna jan zarensu ba tare da tsinke ba hakika sashen Hausa ta amsa sunanta na cewa duniya a tafin hannunka da muke la'akari da shirye-shiryen su da suke gabatarwa masu ma'ana da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa musamman shirin na filin abar ya huce shi ke kawo rabon wani
mai magana Hafizu Balaraba Guso shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara so ina miƙa gaisuwa ta musamman ga masu gabatar da wannan shirin ganin daudara da suke nishadantar da mu a kowane lokaci sannan ina taya murna ga wannan tasha babba shekarar da ta gabata an cika shekaru 45 da waka shirye-shirye sannan ina miƙa gaisuwa ta musamman ga shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa Alhaji Zaidu Balago Fasawa da sakatarinsa Comrade Bishir Dauda Sabuwar Unguwa Katsina sannan ina miƙa gaisuwa ga dukkanin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da kuma ƙasa baki daya musamman ƴaƴan kungiyar muryar talaka da ke karamo da ke Jangebe
Assalamu alaikum sunana Abdulaziz Akarami daga bakar gomai Kaduna shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa reshen jihar Kaduna alhamdulillah muna ma Allah godiya na wannan shekarun da gidan rediyon Amurka sashen Hausa yake bikin shekaru na masu dimbiya masu albarka. Kuma muna ma Allah godiya da ya sa muna raye muna tare su ɗari bisa ɗari. Kuma Allah sa albarka. Ma'aikatan gidan rediyon Amurka ba mu zama ce musu sai dai mu ƙara godiya ga Allah da ya ba su hazaƙar nan da basira da suke ba mutane labari sahihai da kuma labarai ingantattu. Muna godiya ga shugabannin gidan rediyon Amurka da kuma sauran ma'aikata musamman shugaban nasu Aliyu Musa Sokoto da su malama Grace da su kwanan nan ma da ita Washiru da ta zo da su sauran wakilansu da ke sauran jihohi ko kuma mu ce a Najeriya su Nasiru Alkiyama da dai sauransu da sauran wasu ke kusan kasashen Afirka wakilansu da sauran kasashen duniya ne ga baki ɗaya. Ma'aikatan gidan rediyo Amurka nan muna musu godiya sosai.
Na san yana ga bakon naka
to malama Grace kamar da muka yi wa masu sauraron mu alƙawari yau ma zamu kawo muku wato labari na biyu na Honorable Bashir Maru wanda aka fi sani da Asa Hikima dake jihar Zamfara kamar da muka ga muku ko kuma muka yi muku matashiya a wancan makon wato shi Honorable Bashir Maru Allah ya halicce shi ne wato wada ne wanda yake daga jarta sosai daga shi har abokin nashi malama Grace wanda ya shiga gida
wanda ya raka shi gida
wanda ya raka shi zance yau kuma ga labarin su wato zuwa tarbon gwamnati da suka ji gwamnati jihar Zamfara da
ke amma wayan abokan na kudukud
ya sosai kuwa a filin jirgin saman sarkin musulmi Abubakar na uku da ke ta kutu mafi akasari a nan suke zuwa tarbin gwamnan su idan ya dawo daga tafiya. Yawwa to bari mu ji labarin.
Bayan kun sauko jirgi ka san mun tarbe ku.
Na'am.
To bayan mun gaisa shi wannan abokin da ka san ya taɓa karewa a ƙafa. Ka san shi tahiya ta yi mai gidan haka take kawo gudunmu. To yana ta sauri. Ni kuma da yake ina iya da gudu sai na dago ƙafa na yi gudu yana sauri ni kuma ina gudu ina biye da shiya yana waiwaiwa sai jini cikin ƙafafu ne sai ce malam ina dan olga sai ce ga ya ce Allah taimake kai na sai ce to ka tsaya mai mana kula kallon wutar tun da shi bai iya gudu shikenan sai nace to yayi na zo na jira shi na ce mai gida ce in tsaya in lallaba maka mu isa yace to mun zo muna tahiya mu a hankali muna tahiya yana muna tahiya to ko da mun ka kawo
motoci
inda motoci ka faken ko da mun ka zo ka an shara ga wakili iri ba kuwa sai ne to yau maji dadi wallahi sai mu hado da ake mu ka dai ga an tahi an ban mu sannan ni da kai nan inda muke ba wanda adda ko tarau kuma bayan nan ba wanda aka ganin mu cikin danan gai dauke mu ya kai mu ko cikin garin Sakkwato nace to yanzu abin da za a yi abun da ya kamata mu rage hanya mu kama hanya daga nan mu yi ta can bakin titi mu tara ko Allah na sa mu samu mai mashin ko mai motar da zai taimaka mana ya kai mu ko da rawan mai ruwa mu ka kama hanya mun ka ta tahiya sannan in mun ka dan mun taba tahiya mu tsaya mu zauna mu huta mu tashi da mu ka bakin titi muna tsaye haka jeri ni ina nan shi ina nan
kun ka jera
to eh muna tsaye bakin titi dume motar da ya kawo na daga hannu haka ina haka sai dai wata oda sai inji motar ta canza kuka
ya taka ya wuce
kaga ba alamun taimako ba alamun daukan mu
kwarai
mota kusan uku na tara tana muna haka nan na tara mashin shi ma na dai har ya tsaya ya taka birgi kusa garin mu yana ganin tsawon dai aiko sai ya sagiya yayin wadin sai da taya ta zama mana kasa shi ma ya tsere labiya taho shi ma shi bai iri tsaya ba yana ganin mu shi ma ya kara wuta to na uku shi da uku Allah ya sa shi ta rutsa da shiya
subhanallah
daga nesa nan mai pitos eh mai tsaya ya riga ta gori kuma mashin ya mutu kuma ni na zo ga hannun mashin na riga na riga na riki bashi haka ya riki hannun mashi haka sai na ce mai kai malam rawa mai baza kai mu da Allah sai ce to idanu haka yana taka yana ta jigina rawa yana ta kalle kalle haka ce malam da Allah ka saurara da Allah mutane mutu ka kawo da kace mutum kana ta wani abanga sai ce to kwao
je duba
to kwao kawo kai maji dadi mutum nan ga da tsoran mu na ce to har hawa shi ya fara hawa wai yana hawa kasa abin da yawa mai mashin danga sai dauki hannuwa ne alama ya azabe sai bisa ka hadon mai mashin bayan ni na he na yadda duka na hai sai kawai ni ga ni ma na ta kai hannuwa na sai naji mashin na dogura haka ka hada yana so waje dadi sun kada hannuwa ne kada ya kalle shi
Allah ya ji ka mana da Allah tsaya da Allah na hada ma mutane mu ki da Allah ka da mu a hankali ka saba ta mu sai ce to sai buga mashin mun ka taso muna ta taya dai wai sai ya haka sai labugan mai ka hada shi Allah malaka kalli labaran mu ka ji ka saba ta mu mutane ba anzo kira mai ruwa
da zuwa mu ni da abba ni dai na san nasa bakan lahiya amma wallahi shi kan maji da ka guda kawo ga ya karellen fa ga wanda adda kariya wallahi kawo guda
dago
mai mashi din nan wallahi ba magana wai shi da ina magana ku tilaki ina wani an kai da kudi ina eh bulki yake ne maji da ya kwado zanne daga dandada mutane kuma na wurin sun kazo sun kai mana dandabulle sun anka kewaye mu
subhanallah
sai kawai na daga waya sai ni kira shi mai daraja gwamna sai ci malama shi ina kuke sai ni ci Allah ya maimake ka ai ka baro mu airport cika kaba ya nake wallahi ka gani mu nan ne yanga mutane ko su canye mu da ke an ga dauko mu daga airport ga mashin aka kawo barawo mai ruwa to da an tusa da aboki ne tambol yana sakkwato sai buga mai waya ce ga mutane na can na mancake su airport to sai tambol kama maki ya aka ana mance mutane ana mance mutane sai ce muna wuri kaza yasa dauko mu ya aje mai mu da sahi yasa aka kawo mai muwa
na san yin da ko kai aka mamake ai kai ba
amma ai ko zuwa ba
ne na ga zai fado shi ni ba san ko ce ko ya karbi kudi ko babu
aka ina da tsaya karban kudi ba malama gurbi ba ne ya kawo
lalla wannan rabin akwai shi da bin dariya
gaske haka
to naga malama Juli na daga mana dinda dai tana gani muna cikin buki ba za ta kyare mu wata kan yanda muke so ba lokaci ya kawo gaba sabili da aka tilas mu da burki ne yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ji kada ku manta muna gayyata ku gobe ranar 20 da ga watan Januwari in ji ka shekaru
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.